Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Wasu sauraron mu assalamu alaikum, Ibrahim Ka Almasi Garba ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki. Muka sake dawowa a shirinmu na hantsi a yau Laraba 12 ga watan Fabrairu shekarar 2020. Cikin shirin za a ji hira da wani mai fashin baki dan Najeriya mazaunin nan Amurka kan kafa kungiyoyin tsaro na yanki irin su Amotikun da Shege Kafasta da ake yi a Najeriya. Kamar kowace ranar Laraba za a ji shirin yanayi da muhalli na Aisha Ma'azu. Muna kuma tafa da sharhin jaridun Kamaru sai kuma su ra'ayoyin masu sauraron mu. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum, barkanku da hantsi. Shugaban Amurka Donald Trump ya musanta zargin sa bakin gwamnatinsa akan bada shawarar hukunta wani makusancinsa a siyasance wanda aka yanke masa hukuncin yin ƙarya wa majalisa. Yace ina nisanta kaina daga wasu al'amura da dama da za su baiwa jama'a mamaki. Trump yace a yayin da yake amsa tambayar wani dan jarida a ofishinsa na Oval da ranar jiya Talata. A ranar Litinin ne masu gabatar da ƙara na gwamnatin tarayya suka bada shawarar yankewar Roger Stone, wani makusancin Trump, hukuncin ɗaurin shekaru 7-9 bisa tuhumar da ake masa wanda ya shafi binciken da aka gudanar na musamman akan kutsen da Russia ta yi a zaben 2016 wanda Robert Mueller ya jagoranta. A wani saƙon da ya rubuta a Twitter a jiya Talata, Trump ya bayyana wannan shawarar a matsayin rashin adalci. Daga baya a wannan ranar, hukumar shari'a ta fadawa kotu cewa shawarar da ta bayar akan hukuncin da farko ta yi tsanani kuma bata buƙatar hakan. Lashe aman da hukumar ta yi ya sanya masu suka furta kalamai masu zafi wanda suka jefa ma'aikatar shari'a ga shiga rudani, tare da dukkan masu gabatar da ƙarar su hudu suka janye daga cikin shari'ar. Ana sa ran za a yanke wa Stone hukunci a birnin Washington a makon gobe. Shugabannin Afghanistan sun ce Amurka ta samu ci gaba mai ma'ana a tattaunawa da take yi da wakilan Taliban a zamar da ake yi a Qatar. Shugaba Ashraf Ghani ya rubuta a saƙonsa na Twitter cewa sakataren gwamnatin Amurka Mike Pompeo ya kira shi akan wayar talaho domin sanar da shi ci gaban da aka samu a tattaunawar samar da zaman lafiya da ake yi tsakanin Amurka da Taliban, wanda ake sa ran zai kawo ƙarshen yakin da aka kwashe shekaru 18 ana yi a Afghanistan. Tsaikon da aka samu a tattaunawar da aka kwashe kimanin watanni 18 tsakanin Amurka da Taliban ya biyo bayan da buƙatar da hukumomin Washington suka yi na yi wa Taliban ta rage haifar da tashin hankali, ita kuma ta janye dakarunta daga ƙasar. Ko da yake kin amincewa da Taliban ta yi da janye wannan kuduri nata na aiwatar da aikinta na ta'addanci ya har na tsawon mako guda kafin a cimma wata matsaya da Amurka a 'yan kwanakin nan, ya janyo tsaiko a cigaba da tattaunawar. A makon da ya gabata ne Pompeo ya nuna buƙatarsa na Taliban ta nuna wani abu da zai ba da shaidar cewa Taliban za ta rage aikata ayyukan ta'addanci kafin a sanya hannu a yarjejeniyar. Amurka ta ce zancen ya sha bamban a Amurka. Dan majalisar
a gaishe ki, kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su, za mu dubi batun takaddamar da ake ci gaba da yi kan kafa kungiyoyin tsaro na yanki a Najeriya, irin su Amotikun a kasashen Yarbawa da kuma Shege Kafasta a Arewa, wanda hakan ya haifar da takaddamar da ake ci gaba da yi, wanda dan haka muka tambayi wani dan Najeriya mazaunin nan Amurka mai sharhi kan al'amarin yau da kullun Alhaji Garba Suleiman, wanda yace
su wayannan kungiyoyi da aka kakkafa na wato amotokun da shege kafasa a arewacin Najeriya to ba anan gizo ke sakansa ba can ma kasashen wajen yamurai Ibolan suna iya cewa to tun daga shi su san kasashen Yarbawa sun yi to gashi sannan a arewa an yi wannan shege kafasa to su ma sai sun fito da nasu to ni a gani na wannan abubuwa yana da fa'ida bai da fa'ida me yake rashin fa'idan sa saboda anan bai kamata a nuna gazawar yan sandan Najeriya sojoji custom immigration bai kamata da su civil defense yana da kyau a kowane jiha kowane local government a ce an samu koda state police ne to amma waɗansu sai suka yi mishi fashin bakin cewa a'a in an yi state police ko local government police wai waɗansu gwamnoni ko istamomi na local government ka za su yi amfani da su domin cimma burin bukatansu na siyasa wajen zaɓe to wannan ko ba zai kasance dole ba tunda dukkansu suna ƙarƙashin federal government ne da sanin federal government da yardan su ba kamar irin wannan kungiya da aka kafa ta su Omotakun ba wanda har ya ja aka kawo wannan shege kafasa wanda ke ban ga laifin su ba kafa wannan kungiya wanda ke kuma ana nan ba badaddewa ba da jima za ku ji can wani bangaren ma wajejen ƙasan east su ma sun ce za su yi nasu
ƙasan yamurai kenan kudu maso gabashin Najeriya
za su ce za su yi nasu to ka gani anan ni ina ganin wani baraka ne ga tarayya
wato ina fahimce kama da ki so kake a rusa duk waɗannan ƙungiyoyin in ma za a yi a yi su a matakan ƙananan hukumomi kenan
madalla da state da
ƙananan hukumomi
in kuma an yi din ya zama na a ba su gashin kansu ba kamar da ni yadda na lura yadda na ga aka fitar da motoci masu fitan hankali a jihohin ƙasar Yarbawa nan waɗansu jajayen hilok-hilok ni dai a gani na sun fi ma 500 sai tafiya suke wannan a ce gashi nan sun wani irin jerin gwano a ce wannan za su je Ondo wannan za to ni a gani na ko federal government sai haka to a ce wai wannan wai kungiya ne kungiyoyi ne to kaga shi yasa su wannan shege kafasa din ai Bahaushe ya ce kowa ya zagi a kasuwa san da wanda yake saboda haka wannan kalma ma kan kuce ya zama jawabi akan ce shege kafasa
wato kenan madaki kana ganin daga sunan ma an fahimci cewa kasar ta doshi wani yanayi na ya kamata a ce dattawa sun fito
sun yi magana daga ko ina ya kamata shi wannan abubuwan duk da ma wannan kungiyoyi da ake kakkafawa wato abinda Najeriya ke bukata ni a ganina Najeriya na bukatar industrial revolution
wato a kakkafa masana'antu kenan sosai
ai industrial revolution din nan gwamnati in ta yi shi to zai taimaka kwarai da gaske kuma bugu da ƙari su wannan kungiyoyi da ake na jami'an tsaro mun yi bayani da duk wani ƙauye da ka je shaki na ƙauye amma yana tsoron hukuma
to madaki duk da ke bayanin da ka yi na illar kafa wa'innan kungiyoyin tsaro na yankuna wasu na ganin yadda matakan tsaro ke daɗa taɓarɓarewa a Najeriya kamata a kakkafa wa'innan kungiyoyin saboda su kare yankunan da suke karewa kana ganin babu hujja a wannan bayanin
to a nan za su taimaka ta wani gefen shi sa na ce su kakkafa su yana da fa'ida bai da fa'ida rashin fa'idar su shine da kar a ba su karfin ikon su nuna su suna kankan da gwamnati ko suna takara da gwamnati tunda gwamnatin ba ta da 'yan sanda ba ne ko soja ko custom ko immigration akwai su kuma suna iyakan bakin kokarinsu
to yanzu dai ga Aisha dauke da sauran labaran duniya
dan majalisar dattawa mai wakiltar jihar Vermont Bernie Sanders ne ke kan gaba a zaben fidda gwani na Democrats wanda aka gudanar a Hampshire zaben fidda gwani na farko a babban zaben shekarar 2020 A sakamakon farko na zaben Sanders ya samu kashi 28 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada. Sai kuma tsohon magajin garin South Bend da Indiana Pete Buttigieg wanda ke biye da shi da kaso 23 cikin 100 sai yar majalisar dattawa McClintock Minnesota Amy Klobuchar da ta bada mamakin samun kaso 21 yayin da take farfadowa daga kashin da ta sha a zaben Iowa. Yayin da kuma yar majalisar dattawa mai wakiltar Massachusetts Elizabeth Warren take da kaso 10. Dan kasuwa Andrew Yang wanda yake baya da kaso 3 a zubin farko na sakamakon zaben na shirin janyewa daga takarar a cewar ofishin yakin neman zaben sa. Tuni da Michael Bennett dan majalisar dattawa mai wakiltar Colorado ya janye daga takarar a jiya Talata a Hampshire. Idan aka ci gaba da tafiya a haka ana yana iya yuwa Sanders ya ci gaba da kasancewa a kan gaba amma kuma dole ya kara da mutane biyu wanda tutar suke tashe. Muna zata kan al'amuran siyasa suna nuna ayar tambaya akan ko dan gurguzu kamar Sanders zai iya yin nasara akan shugaban Amurka Donald Trump dan jam'iyyar Republicans. An kammala bincike na kebance a kan cutar coronavirus na tsawon kwanaki 14 ga Amurkawa a 195 da aka kawo wato da aka dawo da su daga Wuhan a jihar a jirgin farko. A yanzu an tabbatar da wato an tabbar musu cewa suna iya tafiya gidajensu amma kuma cutar tana ci gaba da yaduwa. Inda a wannan makon ma wasu masana kimiyya 400 daga sassan duniya daban-daban za su tattauna muhimman batutuwa game da cutar a wani taro da kungiyar lafiya ta duniya ta shirya a birnin Geneva. Za su tattauna batutuwa game da yadda za a yi gwaje-gwajen cutar cikin dan lokaci, maganin cutar da kuma rigakafin da zai taimaka wajen jinkirta yaduwar cutar. Kazalika a jiya Talata Kungiyar lafiya ta duniya ta bayyana sunan da ta lakabawa cutar da COVID-19 corona wato coronavirus disease 19. Ma'aikaciyar muryar Amurka Mariama Diallo ta ruwaito mana wato ta hada mana a cikin wani rahoto cewa a wani bangaren kuma yayin da ake ci gaba da gano mutanen da suka kamu da wato da ke kamuwa da cutar a China da ma wasu wurare, al'ummar duniya ta kasa shawo kan wannan kwayar cutar ta virus. Ko da yake cibiyar kula da cututtuka ta Amurka ta bayyana cewa labarin ya sha bamban a Amurka.
13 confirmed cases, only 2 individuals.
Daga mutane 13 da aka tabbatar da sun kamu da cutar, mutane 2 ne kawai suka kamu da ita a nan Amurka. A sanadiyar cewa su makusantan waɗanda suka kamu da cutar ne daga Wuhan. Matakan da muka dauka akan tafiye-tafiye da kuma dabarun da muka bijiro da su akan iyakokin kasar mu bin sahun waɗanda suka yi tafiya da kuma fitar da sakamakon gwaji da kuma tallafawa mutanen da aka kawo da su gida sun taimaka matuƙa wajen rage shigowa da cutar.
To labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Tokar a sha'afa wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar. Kuma za a iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na yanar intanet VOA Hausa.com ko kuma sashen Hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Kafin mu kai ga shirinmu na gaba a ɗan yin shakata da wannan.
لو حاولت تهجرني أو تنساني من تاني ترجع يوم تجد حبك ترجع يوم تجد حبك بدل شكي وحداني بدل همي في الدنيا بدل همي في الدنيا عادي الفرحة الحالي أنا لا ما بنساك لا ما بنساك لا ما تعرفني أني أمين لو تعرفني أني أمين أنا ريد براعي قلب الراجل كثير قلب الراجل كثير.
To a gaida Muhammad Wardi, yanzu kuma lokaci yayi da zamu koma gefe guda, musamman ni Aisha Ma'azu ta gabatar mana da shiri na gaba.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da sake kasancewa da shirin Yanayi da Muhalli, wanda ke zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. Yau, Dr. Mamadu Ibrahim Jafaru, malami a Jami'ar Magaram, ya yi mana tsokaci ne game da abubuwan da ke haddasa farin dango mai tarin yawa wanda suka bayyana a yankin gabashin Afirka, wanda muka fara tattaunawa a kansa a cikin shirinmu na makon jiya.
Wannan shekara zuwa shekara ke fa a daman sai ana samun wara. Mai kamar tana zuwa daidai kima in aka sa wani magani ya ta sa wani bi hadda jiragi ake sa da aka shiga. To yanzu babban matsalai in ta samu yanayin da za ta inganta ta haihu sosai, idan shi ne kamata mutane su mai da hankali kamar sana na wannan bangaren. To lallai kuma bincike na ci gaba kamar nan in kika ɗauka kasanmu da ma Afirka da West din akwai kamfanoni masu bincike yanayi kamar su AgriNet suna lallai ƙoƙari na gane wannan matsaloli don wajen harkar kwarin don wajen harkar kwara da wani beraye duka ana samu gaskiya ana ta bincike da irin wannan. Me ne babban abin da ya kamata mutane su mai da hankali? Lalle a gane kat menene ke ba da wannan din ko kuma me ke tara su. To in kuma suka je kin ga da kwari da suna zuwa tun daga wajen Sadumunan har su shiga Niger har su shiga Najeriya har Senegal. To yanzu kuma sai ake ganin lalle wurin da suke tsawon mamayewa in sun taho yana karuwa.
Shi kuma Umar Sale Anka, dan rajin kare muhalli, ya yi bayanin irin haɗarin da waɗannan kwari suke haddasawa ga al'umma.
To idan kika duba kamar shekaru biyu da suka wuce a lokacin da aka samu wasu abubuwa da ake kira kamar yawan wasu fari ne da suka zo suka farmawa tumatiri. Tumatiri kafin ya nuna za su shiga gonaki, mun je Kadawa, mun je su garin babba da sauran gurare a jihar Kano, guraren da ake noman rani. Manoma sun yi asara sosai ba kaɗan ba. A dare ɗaya idan wa'innan kwarin suka farma gona kafin ki ankara gaba ɗaya sun cinye dukkan furen da yake kan gonar tumatirin nan. An yi asara, manoma sun yi asara sosai, kuma an yi masana sun yi bincike yana da alaka da canjin yanayi da mamaye yanayi da ake samu. Bara waccan manoma sun yi asara ba kaɗan ba akan wa'annan harkokin, kuma bana ma shi dai Allah ya kare faruwar irin haka ɗin, domin saboda canjin yanayin da ake samu ruwa yakan zo ya huce lokacin da ake tunani. Saboda haka su yanda suke hayayyafa mai wa ya karu, saboda ne an samu karin yawaitar ruwan sama fiye da yanda aka saba samu. Wasu guraren kuma an samu karancin shi fiye da kasa da yanda aka saba samu. Saboda wannan canjin wasu yakan abinda Bature yake ce a triggering din yanda haihuwarsu take yakan karu, saboda haka suka fito a cikin a ce ba ma sai ke sun fito a dari sun fito a guje domin yanda sun hayayyafa kuma yana da tasiri ne yanda abincin da za su ci wannan yakan sa manoma su asara kuma abinci ne karanci kuma arziki yana taɓuwa.
Da yau Dr. Mahmudu Ibrahim Jafaru bai gajiya ba inda ya ci gaba da mana bayani akan yadda wannan al'amari yake tasiri akan tattalin arzikin al'ummar kasashe.
Wannan aibincin noma ne da kiwo zai bamu yake ɗaukar yawancin manyan aikunan da muke yi a tsarin rayuwarmu. In shi da ya samu tangarda. Ingiri lalle yanzu kika ɗauka ne ya sa take ganin samari sun san kenan an kai ma ba amfani za ka samu ba. Kamar shi ne ke goko masu ce su bar kasai kan tafiya wani Libya nan mu Nijar kamar kan tafiya wani Algeria wasu kuma sauran ƙasashe kan tafiya a sagarin Turawa amma to lalle suna samun matsaloli iri-iri wanda gashi nan lalle in a ce son samu ne sun samu sana'a sun tsaya gida sun samu mahalli wanda zai ba ka daga gani ka gyara rayuwarka.
To masu sauraro a nan za mu dasa aya a cikin shirin namu na wannan mako sai a tara da mu a makon gobe don jin wani sabon shirin yanayi da muhalli. Yanzu a madadin dukkanin bakin namu da kuma waɗanda suka taimaka har shirin ya zo a gare ku ni Aisha Mu'azu nake cewa ku kasance lafiya. Ma'asala.
To a gaishe ki yanzu kuma ga Garba Awwal da sharhin jaridun Kamaru.
Zan fara sharhin jaridun namu na wannan makon ne da jaridar Mutation anda ta labarta mana cewar gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru tana kokari matuƙa gaya na ganin cewa ta inganta ayyukan kantomomin kasar da kuma magadan gari manya da kananan su kasancewar irin yanda gwamnatin kasar za ta karbi sabuwar gudanarwa na miƙawa kananan hukumomi kwarya-kwarar yancin su. Jaridar Esengen kuma ta shaida mana cewar dattaban arewacin kasar jamhuriyar Kamaru suna shirin zaben sabon jagoransu kasancewar tsohon shugaban nasu Marafa Hamidu Yahaya ya kwashe shekara da shekaru a gidan kurkukun kasar wanda zai mai gurbin sa shine ministan sufuri na kasar Musta Manuda. Jaridar Aladar kuma ta hango mana cewar yanda gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru ta ce ta gamsu da ayyukan da hukumar zabe mai zaman kanta Elecam ko Election Kamarun take yi musamman ma wajen ganin anda ta shirya domin tarbar zaben da za a gudanar na kananan hukumomi da kuma na ayyukan majalisar dattawa na kasar ta jamhuriyar Kamaru. Sai jaridar Emergence Allah ita ma ta bankaɗo mana irin balakalar da yake faruwa musamman ma a asibitocin kasar Kamaru kasancewar irin yanda likitocin kasar suke rikon su kwanan kashi da ayyukan da suke yi kuma hakan yakan janyo majinyata suna rasa rayuwarsu domin rashin ko in kula da likitocin suke yi musu. Jaridar Esengen ta kasar Kamaru ita kuma ta tsegunta mana cewar makarantun bokon kasar yanzu haka suna fuskantar barazana tunda wani dalibi ya dabawa malaminsa wuka a cikin sa har malamin ya sheka barzahu. Sai kuma jaridar Integration ta kasar Kamaru anda ita ma cewa ta yi jihohin yan awaren kasar jamhuriyar Kamaru guda biyu suna fuskantar barazana wajen rashin ingantaccen zaman lafiya a yanzu haka. Jaridar Guardian Post kuma ta kasar Kamaru ta ce ministan tsaron kasar Musta Betty Asomo ya karrama waɗansu dakarun tsaro na kasar waɗanda suka jajirce musamman ma a fagen yakin da ake yi da maharan Boko Haram da kuma su tada kayan baya a bangaren yan awaren kasar. Jaridar Du Sahel ta kasar jamhuriyar Kamaru ita kuma cewa ta yi maharan Boko Haram sun halaka mutane guda shida a wani hari da suka kai a jihar Arewa mai nisa. Jaridar Du Son ta kasar jamhuriyar Kamaru ta ce ministan sufuri ya jagoranci bude wata sabuwar tashar jirgin ruwa musamman a birnin Limbe dake jihar yan awaren kasar Kamaru domin inganta harkokin sufuri da kuma shiga da fita kayayyakin yan kasuwa a kasar. Zan kammala shirin jaridar namu ne na wannan makon da jaridar Le Voix du Centre anda ta nuna mana cewa shugaban kungiyar kallon kafa na nahiyar Afirka Mr. Ahmad Ahmad ya ziyarci kasar Kamaru anda suka nuna cewa ziyartar da ya kawo Mr. Biya yana kokari ne na yi masa campaign anda yanzu haka ake kokarin gudanar da zaben kananan hukumomi da na yan majalisan dokoki na kasar ta jamhuriyar Kamaru. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
To gaida Awal, yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu da akan turo mana.
Assalamu alaikum sashi masu na amurya Amerika, mai magana Alhaji Musa Amerika Suwa daga Kebbi Nigeria. Farfesa Ango Abdullahi sai ke cewa ku ne da tajawa Arewa. A mun san da tawa, mun san da ba ta ku da tawa naira ne. Don haka tun lokacin da kan da ai zaje kun cewa ku tare da Muhammadu Buhari. To shi Muhammadu Buhari na tare da Allah da talakawan Nigeria.
Assalamu alaikum DOA, mai magana Alraf kana gaskiya babban odika janar na muryar Alhassan faru a hanyar Maiduguri zuwa Damaturu na sake al'umma sai muna kira ga shugaba Buhari ya kamata ya canza hafsoshin sojojin nan saboda abubuwa ana kashe jama'a babu wani sauki da fatan zai gane ya canja su saboda ma duk abin da aka dade da shi ana canjawa saboda cigaban al'umma. Bai kamata a ringa kashe rayukan mutane kamar rayukan dabbobi ba. Wannan babban abun bakin ciki na matsayin shugaban kasa kuma ya yi shiru yana gani kasashen Turawa in haka sun kasance mutum ma murabut yake yi.
Assalamu alaikum sashi Hausa, sunana Muhammad Awal Dukawa daga Zaria. Sashi Hausa na Amurka na muryar Amurka da Allah kuma da mamika ra'ayina akan abin da yake faruwa a Sudan. Akan wannan sojoji da suke mulkin wannan kasa za su dauki tsohon shugaban kasa watan Umar al-Bashir su nisa shiga kotun duniya da ke Hague. To wannan abin dariya ne domin duk abin da ya faru a wannan kasar su wannan sojoji aka yi tun daga lokacin da shi al-Bashir ya fara mulki har ƙarshen mulkin nashi duka fadakalar da aka yi tare da su aka yi. To ba zai su mika shi ba ne sai rufe dunguma su tafi da su da shi da kai kansu kotun duniya. Indi da gaskiya da adalci domin in ko ba gaskiya ba adalci to sun ci amanar su kenan domin kowane abu da fara kasanar da su aka yi saboda ka babu wani dalilin da ya sa ɗauke shi sai ni ka shi kotun duniya ba tare da su sun yi da kansu ba.
To yanzu kuma mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labaran duniya an manfa a taƙaice.
Ibrahim a takaice shugaban Amurka Donald Trump ya musalta zargin bakinsa a shawarar da gwamnatinsa ta bayar dangane da yanke hukunci akan wani makusancinsa a siyasa wanda aka samu da laifin yi wa majalisar dokoki ƙarya. Shugabannin Afghanistan sun ce Amurka ta samu cigaba mai ma'ana a tattaunawar da take yi da wakilan Taliban a zamar da take yi a Qatar. Dan majalisar dattawa mai wakiltar jihar Vermont, Bernie Sanders ne ke kan gaba a zaben fidda gwani na Democrats wanda aka gudanar a Hampshire, zaben fidda gwani na farko a babban zaben shekarar 2020. An kammala bincike na kebance a kan cutar coronavirus na tsawon kwanaki 14 ga Amurkawa 195 da aka dawo da su daga Wuhan a jirgin farko. A yanzu an tabbatar musu cewa suna iya tafiya gidajensu, amma kuma cutar tana ci gaba da yaduwa inda a wannan makon ma wasu masana kimiyya 400 daga sassan duniya daban-daban za su tattauna akan muhimman batutuwa da suka shafi wannan cutar.
To masu sauraro, na muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aiki mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu ta taya ni gabatarwa sai Salamun Abu wanda ya bada umarni da kuma injiniyan mu na yanzu Darius Smith ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai anjima can wasu lafiya.